Sashen Hausa da Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin daga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To baban ne, kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutane kuɗi, suna daukar su, suna saka su yaki da gwamnati. A cewar wani jami'in karamar hukuma da hukumar yada labaran jihar, suna fadawa Reuters. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula biyar, kane jikata akalla wasu mutane hudu, in ji Karisa Ido Kosti, kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na Taliban. Kana a jiya Lahadi, manyan 'yan majalisa na Democrats suna ci gaba da samun sabani akan yadda za a tabbatar da kudurorin inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin fadada kashe kudin gwamnati a cikin shekaru 50. Amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa kungiyar Boko Haram ta mamaye sama da garuruwa 500 a karamar hukumar Shirora da ke jihar Niger.
Boko Haram da muka san cewa muna jin Boko Haram a Maiduguri su ne yanzu a Shirora local government. Ko da shekaran jiya kwana uku da suka wuce, sai da suka zo suka dasa bomb a Galadima Kogo saboda muna da hunters wanda suke basu wahala.
Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun ce za su gabatar da wasu sabbin dokoki domin hukunta 'yan fashin daji da sauran ayyukan ta'addanci.
Gaskiya wannan rauni ne ga dokokinmu, kuma tsayina na dan majalisar dokoki zan yi kokari tare da 'yan uwanmu mu ga cewa mun hito da dokoki waɗanda za su dace da hukuncin da ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane. Rashin isassun dokoki ne ke jawo wannan matsala da kuma cin hanci da rashawa.
A jamhuriyar Niger kuma shugabannin makiyaya ne a jihar Difa suka yi kira da mahukunta da su ɗauki mataki kan takwarorin su da ke shigowa da ƙasar Chadi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutanen kauyen kuɗi, suna ɗaukan su, suna saka su yaƙi da gwamnati. A cewar jami'in ƙaramar hukuma da hukumar yaɗa labaran jihar, suna faɗawa Reuters. Kungiyar mai ikirarin yaƙin musulunci ta fi mai da hankali a arewa maso gabashin ƙasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Kana yanzu tana cikin jihar Niger wadda ke da iyaka da birnin tarayya, lamarin da ke tabbatar da yaduwar kungiyar a daidai lokaci da sojojin ƙasar ke cewa yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan na samun nasara. Suleiman Cukuba shi ne shugaban ƙaramin hukumar Shiroro ta jihar Niger mai iyaka da birnin Abuja. Ya ce mayakan Boko Haram yanzu suna cikin akalla yankuna 8 a cikin 25. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Niger, Sani Muhammad Idris, ya tabbatar da akwai mayakan Boko Haram wanda da farko ake musu kallon masu fashi waɗanda tuni suke cikin jihar. Amma Idris ya ce gwamnatin jihar da jami'an tsaro sun yi kokarin daƙile yaɗuwarsu. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula biyar, kana jikata akalla wasu mutane hudu, in ji Karisa Ido Kosti, kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na Taliban. Wannan shi ne karin farko da aka samu irin wannan hali tun cikin karshen watan Agusta, lokacin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar IS ya kai hari a lardin Khorasan da ya kashe kusan mutane 200, ciki har da ma'aikatan sojan Amurka 13 a kusa da filin saukan jirage na birnin Kabul. Sai dai nan da nan babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari na jiya Lahadi akan masallacin Edgar da ke tsakiyar birni. Kana ya auna taron jama'ar da ke gudanar da addu'o'i ta musamman ga mahaifiyar babban kakakin Taliban Zabihullah Mujahid da ta rasu a kwanan nan. Mai magana da yawun Taliban a Qatar Suhail Shaheen ya ce Mujahid na cikin koshin lafiya tare da wasu abokan aikinsa saboda bam din ya tashi ne a kusa da inda suke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, manyan 'yan majalisa na Democrat suna ci gaba da samun sabani akan yadda za su tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin faɗaɗa kashe kuɗin gwamnati a cikin shekaru 50. Amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna. Senator Bernie Sanders ya kwashe watanni yana neman tabbatar da shirin gwamnatin na dala triliyon 3 da biliyon 500 akan sauyin yanayi da faɗaɗa kiwon lafiya ga tsofaffin Amurkawa da sauransu. Sanders dan majalisa ne na Independent wanda ke tare da 'yan Democrat a majalisar dokoki. Sai dai ya ki bayyana adadin kuɗin da yake so ya ga an yi amfani da shi a wannan shiri, wani mataki da wata babbar mai shela akan faɗaɗa kashe kuɗaɗen gwamnatin 'yar majalisa daga jihar Washington da ke yammacin Amurka, Pramila Jayapal ta ɗauka a wata hira da ta yi da shirin CNN na State of the Union.
To madalla, an ji makaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya, bayanai daga jihar Niger, Najeriya na nuna cewa sama da garuruwa 500 ne mayakan ƙungiyar Boko Haram suka mamaye a gundumomi 8 na yankin ƙaramar hukumar Shirora da ke jihar. Ga Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani.
Dama dai tun kimanin watanni 6 da suka gabata, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya taɓa bayyana cewa mayakan na ƙungiyar Boko Haram har sun kafa tuta a ƙauyen Kawure da ke cikin ƙaramar hukumar ta Shiroro. A wata zantawa da muryar Amurka, shugaban ƙaramar hukumar ta Shiroro Honorable Suleiman Chukuba, wanda tsohon jami'i ne a rundunar sojan Najeriya, ya ce a yanzu haka mayakan ƙungiyar ta Boko Haram sun mamaye gundumomi ko kuma ward har guda 8 a ƙaramar hukumar tashi.
An Shiroro local government da nake ma bayani yanzu, duk wanda yace bandit ne kadai a Shiroro local government, Boko Haram ne. Boko Haram da muka san cewa muna jin Boko Haram a Maiduguri su ne yanzu a Shiroro local government. Shekaran jiya kwana uku da suka wuce sai da suka zo suka dasa bomb a Galadima Kogo saboda muna da hunters wanda suke basu wahala.
Chairman kana cewa Boko Haram, menene hujja kana cewa
Boko Haram ai local government dina ne? Kalaman da suke yi in sun je wurare za su zasu ce mu ba da ku muke fada ba, muna fada da gwamnati ne, kuma mu ba mu su a yi makaranta sun bana Muhammadiyya ba, ba su son makarantan Boko. Ka gan ko in ba Boko Haram ba su suke yi wannan abubuwan. Ka gan wannan kalamin da suke nuna yayin wannan ya nuna purely Boko Haram ne, because sun ce ba su son makarantan Boko.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ta katse wayoyin layin sadarwa a wasu kananan hukumomi na jihar Niger a ci gaba da yaki da maharan. To amma wani shugaban al'umma a yankin ƙaramar hukumar Shiroran, Alhaji Shaibu Giwakuta, ya ce datse wayoyin sadarwar ba amfani ba ne.
Hana wayoyi sadarwa a ƙasar nan ɓanna ne ga mutanen Najeriya.
Amma yana yi ne saboda ana amfani da layukan nan wajen sanar da su miyagun nan cewa ga jami'an tsaro za su kai musu.
Ba abin takaici ne. In za a hana cewa jami'an tsaro ko je ko hana su, sun hana su inda suke zama? Ba su hana su inda suke zama ba. Sun hana su hanyoyin da suka sani. Ai, da zama wajen waɗannan 'yan ta'adda sun riga sun fi kowa sani ina ne za su je su tada mutane su kaje.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai, hukumomi a jihar Niger ba su bayar da ainihin yawan adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi ma kisan gilla ba a ƙauyen Kacuwe da ke ƙaramar hukumar Muya a cikin makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Koriya ta Arewa ta faɗa yau Litinin cewa za ta maido da muhimman layukan sadarwa da ke haɗa koriyoyin biyu daga yau Litinin, amma ta yi kira ga Koriya ta Kudu da ta gaggauta kyautata alaƙarsu, in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar ta KCNA. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana aniyarsa a makon da ya gabata ta sake hada muhimman layukan sadarwar da Koriya ta Arewa ta yanke a farkon watan Agusta a wani matakin kalubalantar atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka bayan 'yan kwanaki da aka sake buɗe su a karon farko a cikin shekara. kamfanin dillancin labaran KCNA ya ce za a sake bude layukan yau Litinin da misalin karfe 9 agogon kasar wanda ya daidai da karfe 12 na rana agogon GMT, amma ta kira ga Seoul da ta cika sharuɗanta na kyautata dangantakar kasashen biyu da ta yi tsami ba da wata-wata ba. Kim ya gargaɗi Koriya ta Kudu da ta daina rudan kanta akan abin da ita Koriya ta Kudu din ta kira da takalar soja. A ƙarshe, duk da yawan allurar rigakafi a cikin ƙasar Amurka, har yau ana ci gaba da tunasar da mutane da dama a jihar New England akan irin illar da ke tattare da sabuwar nau'in coronavirus ta Delta. Sashin kulawan gaggawa na asibitoci a faɗin yankin sun cika makil da mutane, kana ƙarancin ma'aikata da ake fama da shi na shafan aikin kulawan. Jami'an kiwon lafiya suna kira ga waɗanda ba su yi rigakafin ba da su je su yi. Ma'aikatan lafiya suna kokarin maida hankali ne akan tsananin bukata na wasu cututtuka da annobar coronavirus ta kawo jinkiri wurin kulawa da su. Ko da yake ana samun karuwan kamuwa da cutar a wasu sassa na New England, kwanciyar asibiti da mace-mace ba shi da yawa tsakanin mutane da ba su riga sun yi rigakafin ba, kuma hakan bai sa yankin ya zama mai hadari wurin mutuwar coronavirus ba, kamar yadda aka gani a wasu bangarori na kasar.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya za ta karɓi wata bukata wadda ke da zummar ganin an samar da hukunce-hukunce ga ayyukan 'yan fashin daji ko da za a samu saukin matsalar. A can baya ma an yi ta kiraye-kiraye akan samar da hukunce-hukuncen saboda tasirin da ake tunanin za su iya yi wajen magance matsaloli na sace-sacen mutane da sauran ayyukan ta'addanci da suka zamo ruwan dare. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Another breakthrough that we made again were two bandits who participated in attacking one of the villages there.
Wannan commissioner yan sanda ne a Nigeria, Kamaluddin Kola Okulola, yake bayani yan fashin daji da su kama. Sai dai watakila daga wannan gabar ba za a sake jin wani bayani ba akan su. Tamkar yadda ya sha faruwa a baya. Irin waɗannan matsalolin a iya cewa na daga cikin abubuwan da watakila kan ingiza mutane ɗaukar hukunci da hannunsu, domin suna ganin ko sun kai hukuma ba a hukumta masu laifi, kamar yadda ya faru a wurare da dama a Najeriya, inda jama'a kan ƙona waɗanda aka kama da ayyukan ta'addanci. Ɗan majalisar wakilai a Najeriya, Abdullahi Balarabe Salame, wanda yankinsa na fama da matsalar rashin tsaro, na ganin hakan na faruwa ne saboda raunanan hukumce-hukumce da ke akwai a Najeriya.
Inda kowane irin laifi ka yi, da yawa za a ga cewa alkali bai da zaɓi illa sai ya bashi ka beli. Gaskiya wannan rauni ne ga dokokinmu, kuma tsayina na ɗan majalisar dokoki zan yi ƙoƙari tare da 'yan uwanmu mu ga cewa mun hito da dokoki waɗanda za su dace da hukuncin da ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane. Rashin isassun dokoki ne ke jawo wannan matsala, kuma da kuma cin hanci da rashawa.
Kamin soma aikin samar da ƙudurin dokar, ɗan majalisar ya yi wannan kira ga mahukuntan Najeriya,
musamman dai shugaban ƙasa da kuma waɗanda abubuwa suke hannunsu da su sa ido ƙwarai ga na ƙasar su, musamman ministan shari'a da kuma shugaban ƙasa, lalle ya sa idanu ya ga cewa mutanen ga da aka kamuwa a yi musu hukuncin da dace da su, don ya zangargaɗi ga wasu irinsu don su ga darasi.
Masana lamuran dokokin ƙasa na ganin cewa yin hakan ya dace, domin abin da ke faruwa yanzu ya munana idan aka kwatanta da dokokin da ke akwai, ta yadda idan ba a yi bitar dokokin ba, ba za a iya samun biyan bukata ba ga hukuncin da za a yi akan wasu laifuka da ake aikatawa. Barista Ma'azu Liman Yabo masani ne akan doka.
Wannan zai lalabo mana mafita, domin za a samu sabbin dokoki waɗanda ta yi su iyakanci cewa duk wani zargi da ake yi ko ake wa wani ga aikin ta'addanci, wayannan dokoki za su ba da umarnin cewa kada bincike ya wuce lokaci kaza ko wa'adi kaza ba a kare shi ba. Kada ya kai lokaci kaza ba a samu hukunci ba. To idan aka samu wannan kuduri kuma dokokin suka zo haka, aka samu suka zama doka, to zai zama wajibi da jami'an tsaro masu bincike da alkalai da za su ba da hukunci a daina shiga halin da ake cikin yanzu, su wahedu an ji an yi ta'addanci, wa aka kama baka san ko wane na ba, wa ke bincike baka san mai bincike shi ba, ya ake bincike baka san yadda ake bincike shi ba.
Ko bayan haka da yawa mutane na ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi daidai laifin da suka aikata, to ba za a daina aikata irin wannan laifin ba, abinda kuma kan iya kawo babban cikas ga rayukan jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda shugabannin makiyayan dabbobi a jihar Difa suka nuna damuwa game da yanayin tsamin dangantakar da ake fama da shi a ƴan watannin nan a tsakanin makiyayan asalin jihar ta Difa da wasu takwarorinsu baki da suka shigo daga kasar Chadi. Saboda haka suka yi kira ga mahukunta su ɗauki mataki tun abin bai kazance ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Sana'ar kiwo na daga cikin manyan ayyukan da al'ummar jihar Difa ke dogaro a kansu, musamman a karkara. Albarkacin ruwan da Allah ya huwace wa wannan yanki, irin su tafkin Chadi da kogin Kumadugu, ya sa takwarorinsu kan tsallakowa daga ƙasashe makwabta don ci rani. Sai dai bayanai na nunin an fara samun saɓani a tsakanin wasu makiyaya larabawan ƙasar Chadi da wasu makiyaya 'yan asalin jihar ta Difa, kamar yadda shugaban kungiyar FENAP Abdullahi Nino Gajango ya bayyana mana.
Yau ya yi shekara da shekaru gwamnati ya yi tsari kamar tsari da ya yi na Kwaddo Dira da kuma Kwaddo wanda ake kula da ruwa, yadda mazamnin karkara da kowa yadda zai sha ruwa. A duk in an gina rijiya ana sa kwamiti a ce ga tsarin da za a bi, in kamar mutane suna da yawa su raba lokaci, wannan su bada da safe, wannan su bada da maranci don a samu matsala, kuma mai badawa duka ya dan bada abun goro don a samu a gera wannan rijiya. Su wannan dokan nan ne ba su yarda da ita ba, sai suke su rijiya ta hukuma ce, wani talaka bai ya zuwa ya musu tsari a bisa kan rijiya su dauka. Su kuma ga su yawancin su suna da bindigogi a hannun su.
Wannan al'amari ya fara canza salo.
A cikin kwanan can na baya sun kashe mutum 4, sun raunana mutum 7. Sauran mutane waɗanda suka warke kaɗan akwai wanda har saura har yanzu suna hospital din Difa, suna shan magani a hospital din Difa. Yanzu makiyayan sun ɗauki niyya sun ce to su dai daga yau kamar sha'anin yadda suke mu'amala na da babu wannan mu'amala. Ka san makiyaya kullum in suka gani abun akwai wani abun da zai dame su ko wata kasuwa ko wani gari, in kamar abun zai dame su za su ce to yanzu abin da za mu yi mu yanke mu'amala da wannan wurin saboda zuwa gaba kar mu yi tashin hankali da su.
Saboda haka ya zama wajibi hukumomi su hamzarta ɗaukar matakai tun wuri bai kure ba, in ji Abdullahi Nino.
Ana nan ana kowa yana ma kalla kowa kallon hadirin kaji, muna nema gwamnati zai ɗauki mataki mai kyau yadda zai samu ya haɗa kansu yadda za su samu kowa ya sabke ɗan zuciya da yake bisa wanda ya hauda, saboda in aka samu mazamna karkara in kowa yana niyan tashin hankali, in aka yi tashin hankali ɗin ba za mu ji daɗi ba. Dama rejim ɗin Difa muna da tashin hankali na Boko Haram.
Wannan na faruwa ne a yayin da rahotannin ƙarshen mako ke cewa gobarar daji ta laƙume ɗaruruwan ikokin ciyawar dabbobi a jihar Tawa, kuma a wani lokacin da ake da damuwa akan yiwuwar fuskantar ƙarancin ciyawa sakamakon ɗaukewar ruwan sama a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ƙasar da aka dogara sosai da ruwan damana wajen neman cimakar dabbobi da ta mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su, musamman marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu leƙa kasuwar unguwar Fafi da ke birnin tarayya Abuja, inda 'yan kasuwar unguwar suka ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa musu kasuwa da aka yi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Ƙungiyar 'yan tsohuwar kasuwar unguwar Fafi da ke Abuja sun ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu ba tare da kwashe kayansu ba. 'Yan kasuwar da ke tsugunna a gaban rushasshen kasuwar na buƙatar gwamnati ta yi musu adalci don sun shiga mawuyacin hali. Da zarar mutum ya shiga unguwar Fafi zai yi tunanin ba ma dab da unguwar masu hannu da shuni ta mai tama take ba, don yawan talakawa ke kenatar da sufurin babura da aka haramta a ƙoƙuwar birnin. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar da ke ƙaramar hukumar Buhari Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru, wanda ya zaga da wakilin mulayikan kasuwar da aka ruguza da gireda, ya ce ba a ba su wani gargaɗi ba don suna ma da umarnin kotu da ya hana rusa kasuwar sai jami'an hukuma suka rushe ta. Baru ya ce fatansu yanzu shi ne hukumar Abuja da ƙaramar hukuma su ba su damar gina kasuwarsu bisa tsarin da gwamnati ke so.
Assalamu alaikum, da farko sunana Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru, ni ne chairman din ɗan kasuwar Infafe Old Market, karamar hukumar Bari, Abuja, Nigeria. Kamar ranar on 23 na August 2021, kimanin 11 na safe zuwa 12, muna tsakiyar cin kasuwarmu, kawai sai muka ga bayan an zo an gyara hanya. Da kwana tara sai muka ga su ainihin task force sun zo da runduna na jami'an tsaro iri daban-daban har wanda ba mu ka taba gani ba. Mun dauka ba za su gyara abin da suka rushe ne kaman kwanakin baya. Kawai sai muka ga shi jagoran task force din kawai ya nuna wannan guri zai clearing din shi wannan kasuwa. Muna zo ne mun tsaya bakin kasuwa mun yi cerkwesho kai mun ga me zai faru. Kawai sai muka ga ya bada umarni da gire da an samu an daki wani shago namu wanda yake cike da fulawa da kayan shinkafa da shauransu. Da muka ga haka kankace wani abu har kofar kasuwa guda daya ba ko bera bai sai samu damu wucewa ba. Na yi yunkuri na shiga na tambaye wani daga cikin jama'an tsaro na ce wane ne oga ya nuna mun oga. Sai na gangara na je na same shi na gaishe shi na gabatar da kaina gare shi na ce ni ne Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru chairman din wannan kasuwa kuma muna tare da gwamnati. Muna bin kuma doka da oda a bisa tsari. Rankari da wannan kasuwa na gwamnati ne kuma ba mu taɓa samun wata saƙo mu tashi ko a rubuce ko ta baki ba daga local government ko daga bangaren ku. Yanzu ka zo za ka shiga mana kasuwa. Sai ya ce da ni wannan kasuwa ce? Ni ce kasuwa ce Rankari.
Wato ma'ana bi ma yadda ko lura cewa kasuwar ba ce.
Shi bai ai saboda inda kaman ya magana da ya faɗa kaman akwai ma'ana ya rena wa kasuwar ne kawai. Dan a fili ni Bahaushe ne kuma Bahaushe ne shi ma. Yanda ya faɗa din nan akwai magana na kaman akwai reni a cikin ta. Kina ce kasuwa ce tunda muna biyan gwamnati kuma ita ta bamu allocation kuma muna karɓar revenue. Sai ya ce abin wanda zai hana shi rusa wannan guri sai dai in kira gabaya. Haka mai faɗa mu gabaya shine chairman Bari area council ya kira shi shine kowa zai hana. A gurguje wani suna kuka barai sun fara shiga mana kasuwa. Hankali ya tashi shago a kasuwar ya hauda 1000 a taci man ban san adadin sa ba. Mutanen da suke kasuwanci a nan guri sun hauda 30,000. Na zaro tun ya bani wannan umarni na kira gabaya. Sai na zaro wata ban kira gabaya ba sai na kira General Bari Area Council Secretary. Ina kiran shi Allah ya bani sa'a ya daga. Yace me ke faruwa? Nace ga Super Task Force sun zo za su rusa mana kasuwa. Yace a ba kasuwa za su rusa. Nace ga shi Allah bai ina cikin kasuwar. Har an fara dukan shaguna. Shaguna wajen biyar ma sun zuba kasa da kaya a ciki. Sai na ce yace to in jira. Da yace dan jira ya kashe waya. Bayan minti biyu sai ya kira ni. Ina kira na daga waya. Sai ya ce ya kira shi oga atta shi wannan shugaban task force na wannan runduna da ya zo mana da ita waiwayon shi duka a rufe. Na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Na ce wato ma'ana ba abinda zai iya yi tunda bai same shi ta waya ba.
Abin wannan kalmar da ya faɗi ya nuna babu wata hanya. Ba wata hanya. Dole ne ma na dawo kasuwa a guje na bin rasa ya zan yi. Muka rasa ba wanda abin da za mu yi. Muka ƙara komawa saboda gaba ɗaya kasuwa ta riga ta ruɗe. Kasuwa ce ta abinci. Kasuwa ce wadda mata da masu ciki da yara ƙanana kowa ne yake cin abincinsa. Allah ya albarkaci wurin da ɗan adam daban-daban. Sai na ƙara kuma cewa Rankari da ka taimake mu ka tausaya mana. Duk shagunan nan fal suke da kaya. Ba mu samu barantana a ce mun kwashi kaya mu. Sai ya ce awa nawa zai ba mu. Na ce Rankari ba magana awa ba ne. Ka yi haƙuri ka tausaya mana. Sai ya ce na ba ku da ganin zuwa gobe. Maza ku kwashi kaya. Haka aka shigo kasuwa aka dinga rufka kaya wawa. Ba wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun sai dai kawai kwatanta ya faɗi. Dan asarar ta riga ta an sari waɗansu kai kana ja ɓarayi suna ja. Haka aka zo aka daka wa kasuwar nan wawa. Idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan 900 ko 1 billion ba a ce an yi ƙarya ba. Kai ka shigo ka ganin nan. Kai ka ce an yi yaƙin duniya ne a gudun nan. Kai ka ce an saki manyan gurnet a gudun nan. Kai dai ka gani shaida ne. To dalilin haka muka koma gefe muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba ɗaya ya cinye mu. Dukiya gaba ɗaya ta salwanta. Waɗansu rashin lafiya ya zubar da su. Waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa. Bayan kwana biyu sai ga chairman na area council ya zo ya same mu. Ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba. Ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da Allah ta'ala ya ba su. A ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba. Wannan abin akwai abin mamaki a ciki mai girma.
Wato masu sauraro ga wanda ba sani ba Abuja na da ƙananan hukumi shida ne
gaskiya ne.
Saboda haka wannan na yankin Bari ne ɗaya daga cikin ƙananan hukumin nan guda shida. Muna ji chairman.
To da yazo ya ce mana bai sani ba, kamar yadda ya zai faɗa ina ba mu haƙuri, ya ce mu rubuta leta, mu haɗu mu rubuta leta, mu kai ta wajen sabon hakimi kamar yadda ya umarce mu. Kuma da ya muna alƙawarin komai za mu kai tsaye tare da shi. Muka rubuta, muka ga takardar da aka sa a cikin tsari na kasuwar, babu ɗan kasuwa ko ɗaya. Shine muka dawo muka ce wallahi ba za mu sake wani tafiyar ba. Amma chairman in dai da gaske yake kamar yadda alƙawarin zai taimake mu tun kafin ya hau seat, har Allah ya sa ya hau seat, muka bashi goyon baya 100%. Allah ya taimake shi, muka taimaka masa ya hau, ya kuma yi mana alƙawarin zai mana kasuwa daidai da mu in har lokacin karɓan ta yayi. Kuma sai ya ba mu notice din, ma sai mun zauna mun daidaita ya ishe mu, sannan ya nuna mana tsarin yadda yin kasuwa. Mun amanta kuma ya rantse da Allah da Ubangijinshi da ke sama ba zai mana kasuwa ofishiya ba, duk yayi wannan alƙawari a gaban mutane ba a gabana ba. To yanzu kuma kaga za ka kawo, ana so a salwantar da shi, shi yasa muke kira da a taimake mu manyan mutane wanda suke taimakon al'umma su taimaka mana, kamar shi ainihin ministan Abuja da shauran masu, in aka kai kuka za su taimaka al'umma. A ba mutuna an riga nan da an riga an gama cutar da mu, an riga an gama karya mu, sai dai wanda Allah ya so ya daga shi. Abinda muke roƙo ƙarƙashin ofin minista ya mana shine daure ya taimaka ya shigo mana ya sa baki cikin wannan magana, a ba mu allocation namu, a ba mu design da muke so kasuwa daidai mu ba ofciya ba.
Ita ma shugabar mata a kasuwar Idris Izam ta ce dabban mutane sun rasa gurbin samun abinci sanadiyar akasin, inda har barayi suka sace musu kaya.
Sunana Edith Izan, ni ce women leader na kasuwar nan. Halin da muke ciki gaskiya ba ta yi mana ba, an duke mu sosai ba kaɗan ba. Wannan shine ake cewa ka duke yaro ka hana ta kuka, abin da aka yi mana kenan.
Ko mata ku ce ga mari ga tsinka jaka ba?
Aka.
Edith, muna ji yanzu wani hali kuke ciki. Na ji wasu sun maida kayansu gida, wasu suna sun rabi a wasu wajaje.
Haka, gaskiya ne. Wai su sun maida kayansu gida. Wai su kuma rashin lafiya ta kama su. Ni ina ciki daga ɗaya su. Shi chairman nan zai zama sheda na. Tun ranar ban tashi ba. Ko kamun zo nan ma wayan da ya kira ni ne shine ya tashe ni. So abin da muka samu kaimu a ciki kenan.
Wannan ya nuna wasu hawan jini ya kama su kenan.
Sosai ma.
Yi mana bayani da a ce ba a yi wannan rushe-rushe ba, yan kwanakin nan da aka yi wannan rushe-rushen zuwa yanzu ba ma wacce da asarar ba, kamar da cinikin nawa kasuwan nan za ta yi a abin da kike lura da
a duka kasuwan?
A ganinki kamar kullum irin mutane nawa ne suke shigowa, kamar nawa za a ce ana ciniki ne, dubban kuɗi ne za a kai asara?
Gaskiya mutane da suke shigo kasuwan nan a misali suna ya wuce 20,000 mutane da suke shigo, kuma an zo an duba.
Wato ni sunana Alhassan Shu'aibu, kuma ni ne PRO na wannan kasuwa. Wato ka dangane da bayanin da ita Umar Lida ta yi, a takaice a cinikin da ake a kasuwa na gaskiya aka ce za a lissafa shi ba karami ba ne, domin ni karamin dan kasuwa ne, domin kasuwar mu ta haɗa manya da ƙananu, to ina daga cikin karamin dan kasuwa. Amma a takaice dan kani nake sayarwa su tumatiri da barkono, Allah ya kasuwa albarka, ina iya cinikin 70,000 har zuwa 100,000 a kullum, saboda kasuwa ce wata Allah ya mata albarka. Kuma akwai wanda yake Allah ne san kawai iya abin da suke, ni dai na gaya maka iya nawa ne, kasuwa ce mai albarka.
Wannan ba shine karo na farko da aka rushe kasuwa ba. Irin wannan ya fara a karamar hukumar Kuje, inda aka ruguza shagunan mutane da hajar kasuwancin su. Saboda karancin lokaci, idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin wasu 'yan kasuwar irin halin da wannan lamari ya jefa su. Tare da kamu kuma martani daga ofishin ministan Abuja. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasira da Melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Alhashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla, a gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kungiyar Boko Haram ta kwace ƙauyuka da dama a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutane kuɗi, suna ɗaukar su, suna saka su yaƙi da gwamnati. A cewar wani jami'in ƙaramin hukuma da hukumar yaɗa labaran jihar, suna faɗawa Reuters. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula 5 kane jikata akalla wasu mutane 4, in ji ƙari Sa'idu Khosti, kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na Taliban.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ba injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.